بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu lafiya ya iso da mu wannan lokaci, kuma muka samu dama na soke sallar magariba. Muna roƙon Allah ya amsa mana. Bayan haka, abinda muka yi da za mu yi wancan lokaci, Allah da ikonsa bai kaddara ba, yanzu ne ya kaddara cewa abin zai yi insha Allah. Labarin ko abin da za mu yi magana a kan sa shi ne abin da ake kira wajibul mu'min fil hayat, wato abin da ake kira wajibin mutum mu'mini a rayuwa, wasu abubuwa da Allah ya wajabta wa mu'mini a cikin rayuwarsa. Ya zama to rayuwar suna tafiya a kan waɗannan abubuwa. Akwai wata aya a cikin suratul Nisa wanda ta kunshi dukkan abubuwan da za mu yi magana din a kan. Har ma wasu malamai daga cikin magabata suna kiran ayar da cewa ayatul huquqil ashara, wato ayoyi da suke tattare da wasu haƙoƙi ko wasu wajibai guda goma. Hakikatan Allah ya wajabta ma ɗan adam waɗannan abubuwa a cikin nassin Alƙur'ani saboda kyautatawarsa Ubangiji da ya yi ma ɗan adam. Muna ganin ko a rayuwa waɗanda suka kyautata maka bai kamata ka saba musu ba. Misali, yanzu a ce gwamnati ta ɗauke ka aiki, ta baka gida, ta baka direba da wasu masu yi maka hidima, to bai kamata a same ka kuma ka saba ma aikin gwamnatin ba, saboda kyautata maka da su. Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya kyautata masa matuƙar kyautata, yana cewa shi ne wanda ahsana kulli shay'in khalaqa, Allah shi ne wanda ya kyautata halittar kowane abu da kake gani. Ɗan adam yana daga cikin kowane irin abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta, naka idan ya kalli kansa ya san cewa Allah ya kyautata masa. Cikin zubin da Allah ya yi ɗan adam da irin tsarin da ya masa, har yanzu ba a samu wasu mutane da tunaninsu ya kai na Ubangiji ba, ballantana a ce ya wuce. Kowa ya kalli ɗan adam sai dai ce abinda Allah ya yi masa ya dace da shi, inda Allah ya ajiye maka harshe nan ya dace da shi, inda ya ajiye maka idanu nan ya dace da shi, da yatsunka da kunnuwanka da duk abubuwan da ka sani wanda Allah ya gina ka da su, duk abin da ka ga Allah ya ajiye din ya ajiye shi ne a inda ya dace. Har yanzu ba a samu wasu suna ganin cewa kunne bai dace ya kasance a inda ya kasance ba, ko kuma har yanzu ba a samu wasu wanda suke ganin a ce hanci ba nan ne ya kamata a ce ya zauna inda ya zauna ba. Har yanzu ba a samu ba. Da haka kenan ahsana kulli shay'in khalaqa, Allah ya kyautata halittar kowane irin abu da kake yi. Ana Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata wannan halitta ta kowane dan bangare da dan adam yake. bayan wannan halitta da aka yi masa ta ba kokobo free of charge haka Allah yi ba wani kofishin kobo da ka biya ba wani naka wanda ya biya amma yanzu da wata gaba daga cikin gabobinka kuma Allah zai taba ta da wani abu ko ta dan samu matsala to wani mutum da ya je ya karatu akan wannan bangaren ya san wannan bangaren in ka je wajen sa bana jin zai maka aiki kyauta sai daga cikin gabobinka ko dan yatsanka ko idanunka ko kunnenka ko hancinka ko wani abu ya samu matsala ka samu likitan idanu misali ba zai yi kyauta ba amma Allah ya yi waɗannan abubuwa duka ya kyautata maka ya zama free of charge haka ya maka su kyauta to kamar yadda muka ce yanzu gwamnatin da ta ɗauke ka aiki ta ba ka ɗaki ta ba ka gida ta ba ka direba ta ba ka mota bai kamata a ce ka saba mata ba to ina kuma ga Allah da ya yi maka wannan aikin shi kuma kake saba masa wanda wani zai ji tsoron saba ma gwamnati amma ba zai ji tsoron saba ma Allah ba wanda kuma kyautatawa daga Allah ya yi ma ɗan adam ba a kwatanta ta da kyautatawa da gwamnati ta maka haka ne ko Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata maka iyakar kyautatawa malamai suka ce laqad khalaqaka Allah fi ahsani taqwim Allah ya halitta ka a cikin mafi kyawun tsayuwa bai sa ka rinka tafiya da rinda ciki ba sai dai illa ruga ta shiga ko ta shekaru ko wani abu ya yi maka ƙafafuwa tsayayyu da rarru ya maka hannaye da kake kaɗawa in ka sa sutura ka yi kyawu yanzu wani malami yake cewa a ta halittar yadda ka ga an yi maka ƙugu ƙerere an yi wuya ƙerere haka an yi kayi kuma babba an yi hannaye haka watakila inda za a barka haka ne babu sutura ba za ka yi kyan gani ba amma a tsarin ubangiji da ya tsara ka a wannan halittar shi ne in ka saka kaya za su maka kyau da an yi ka kamar taɓarya ko inan ka lebur ta yi ba za ka ji daɗin saka kaya ba so Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan saboda ya kyautata ahsana khalaqaka fi ahsani taqwim ya halitta ka a cikin mafi kyawun tsayuwa wa sawwaraka fa ahsana suwaraka ya suranta ka ya kyautata ka ya fitar da fotonka da kyawu da sura wacce ta fi kowace dabi ɗan adam ba a masa fuska irin ta kare ba a masa fuska irin ta raƙumi ko saniya ko na abu mai kama da haka ba ba wata fuska da za ta iya kwatantawa ta ɗan adam da fuskar dabba duk Allah ya yi ma ɗan adam kyakkyawar gini fiye da yadda iya sauran dabbobi tare da cewa dabbobi ma ya kyautata halittar su amma za ga ɗan adam an kyautata tasa halittar mafi kyawun sura bayan wannan warazaka min at-tayyibat ya azurta ka daga tsarkakan abubuwa duk abin da Allah ya halatta yake a ci tayyibat ne a wajen musulunci shi yasa ma malamai suke cewa al-halal yattabi'u at-tayyib halal yana bin tsarkakakken abu ne mai amfani wal-haram yattabi'u al-khabath shi ku haram duk inda ka same shi to yana bin kazamin abu ne mai cutarwa hatta naman dabbobi da Allah ya halatta tayyib ne ƴaƴan itace tayyib ne ƙwayoyin ita da binnan ƴaƴan tsirrai da muke ci tayyib ne duka suna da alaƙa da jikin ɗan adam a tsarkake suke amma idan ka ɗauki tsiro ko wani abu wanda Allah ya ce harabun ne ta'ammuli da shi to in ka yi ta'ammuli da shi zai cutar da kai so da kace sai Allah ya azurta ka da kyawun abubuwa to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wannan to kai me wajibin ka mu dai kowa ya fahimci cewa Allah ya yi shi kuma ba a yi shi banza ba sai da aka bata lokaci kuma bai biya ko kobo ba haka ne ko to me wajibin ka dangane da Allah shi yasa muka sanya ma lattar ko maganar da zamu wajibin mumini a rayuwa yanzu tun da Allah ka san za ka ga ko ɗan siyasa ne ya kyautata wa mutane yayi duk abin da ya kamata sai a zo a yi ta masa kirari ana cewa yanzu kai kake bin mu bashi irin wai shi yanzu ya gama sauke wajibinsa wai yanzu wai mutane ma yake bi bashi ko saboda me saboda an ga kamar ya kyautata ko to yanzu Allah ba ya bin mutane bashi cikin abin da ya musu na halitta da kyautata musu da ya da tsarkaka su da ya yi da komai da suranta su da ya yi da aikin da ya musu yana da wajibi a kansu shi yasa menene wajibinka wanda ya kamata ka yi a rayuwa wannan maganar ta ƙarshe cewa menene wajibinka a rayuwa innaha mas'uliyatun azima wallahi mas'ala ce mai girma mas'ala ce wacce take da girma wanda ya kamata kowa ya san cewa akwai wani wajibi da Allah ya dora masa idan wani mai siyasa zai dan ya raba shinkafa ko ya raba wani abu ko babura ko wasu abubuwa kawai wani ya fito ya ce yana bin mu bashi bashi me yake bin mu ba kayan mu bane a ba ni bashi da yake bin mu ba ka bin mu bashi ko su shinkafa wallahi dan ba da kudin aljihun ga kai ba kudin jama'a ne ko to ban ga dalilin da zaka ce ana bin mu bashi babu maganar bashi akan mu amma idan mun ce Allah ya halitta dan adam yayi shi a kyakkyawar sura yayi masa komai ya azurta shi da abubuwa ya suranta shi cikin sura to Allah yana ganka bashi domin ba wani abu naka da ka ba mu Allah ko mahaifinka haka ya ganka an halitta ka shi ma ba shi da hannu cikin halittar ba mahaifiya ba ta da hannu ita ma kawai yi ake a tura mata saboda aikin na Ubangiji ne wannan mas'uliyar tana da girma fa laqad tahammalta amanatan azima kai dan adam ka fa sani ka dauko wata amana mai girma ka dauko wata amana mai girma Allah ka ba mu ikon sauke wannan amana wannan amana da ka dauko mai girma malamai suka ce ko kuma Allah ya ambata yace sama an mika mata amanar ba su karba ba ƙasa ma an ba ta amanar ba ta karba ba duwatsu su ma an mika musu ba su karba ba saboda sun ji tsoro akan wannan dan girmanta kai ɗan adam ka ɗauki wannan amana abu biyu ya rage maka yanzu cikin wannan amanar ko ka sauke ta yadda ka ɗauko ta ko kuma ka tozarta ta idan ka sauke ta yadda ka ɗauko ta Ubangiji yana da inda zai kai ka na sakamako da daraja da ɗaukaka idan ka tozarta ta to akwai abin da Ubangiji zai yi Allah ya sauke dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani abu na mas'uliyar wajibi ne wanda musulmi ya kamata ya biya ma Ubangiji wannan wannan abun shine innaha ma awjaballahu alayka min haqqihi wa huquqi ibadi wannan abun shine abinda ya wajabta a kanka Allah yana da haƙƙi a kanka sannan bayin Allah da suke rayuwa da kai suna da haƙƙoƙi a kanka فإن وعيتها ورأيتها كنت من الذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون إذا كيكيي wannan amana ka tsare ta kuma ka bayar da ita to shikenan kana daga cikin wadanda Allah tabaaraka wa ta'ala yace wallazina hum li amanatihim wa ahlihim raun sune wadanda da amanoninsu da alƙawarinsu suke cikawa masu wannan sifar guda biyu da Allah ya ambata ya ce allazina yarsuna al-firdaws su suke gadi aljanna nan ta firdaws wa masu wannan sifa din saboda haka idan ka kiyaye ta ka tsare ta wannan amana to kana daga cikin wadannan allazina yarsuna al-firdaws hum fiha khalidun wa in adaataha idan ka tozarta wannan amanar firta min asfalis safili to za ka dawo cikin ƙasƙantattu Allah ka tsare mu waɗanda Allah ya faɗi wata magana ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Kenan a cikin wannan gurin Allah ya duk abinda muke samarazin din sa baya Allah ya faɗe shi a wannan gurin cewa haƙiƙatan mun halitta ɗan adam cikin mafi kyawun tsayuwa, mafi kyawun sura, mafi kyawun gani, sa'annan za mu mayar da shi ƙasan ƙasa. Wannan yana da ma'ana guda biyu, ƙasan ƙasa a wajen wulaƙantarwa. Idan ka ci amanar Ubangiji, Allah zai mai da kai ƙasan ƙasan tobartattun tobartattun, domin sai ɗan adam ya zo yana nadamar dama dabba ya zama ko ya zama ƙasa. Ko kuma a ma'ana ta biyu shi ne mun yi ka da kyawun sura, kana yaro da kyan jiki da ƙarfi da lafiya da komai, tafiya yau da gobe yau da gobe sai ka dawo da kai kana dogarawa da sallah. Shi ma mun sake mayar da kai asfala safe. Sai dai Allah ya ce sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari suna da wani lada bai yankewa, shi ne zama a gidan aljanna. Ya kai mutum, za mu karanta maka ayar da take maganar haƙƙoƙi guda goma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe ta a cikin suratul nisa aya ta 36. Kafin wannan Ubangiji yana cewa ɗan adam, ko kuma malamai suna ce ma ɗan adam cikin amanarsa, suna cewa inna taharata amana, tsarki wannan shi ma amana ce, za ka zauna da tsarki a wajen Ubangiji, ka tsarkake zuciyarka, ka tsarkake jikinka, ka tsarkake tufafinka, ka tsarkake duka. Wassalatu amana, sallah kanta amana ce. Fi'lul wajibati amana, ka aikata wajiban da Allah ya dora maka amana. Allah ya dora ma sallah, ya dora maka azumi, ya dora maka zakka idan kana da dukiya, ya dora maka aikin hajji idan kana da kudi, ya dora maka uba, duk waɗannan amanoni ne. Wa tarkil muharramat amana, barin haramun ma amana ce. Wannan abun haramun ne, to amana ce a wajen Allah ka tsare, kar ka aikata shi. Allah ya hana zina amana, farjinka amana. Allah ya hana zagin mutane harshenka amana. Allah ya hana tozarci ka kalli mutane ka wulaƙanta su amana, ya haramta. Duk waɗannan amanoni ne. Allah ya hana hannunka cewa kada ya rubuta sharri, kada ya yi wani abu na sharri, kada ya zubar da jinin wani, amana. Dole ka tsare waɗannan abubuwa. Shi ya ce tarkil muharramat shi ma amana, barin abin da Allah ya haramta amana. In ka ga mutum yana aikata haram, to yana cin amanar Ubangiji ne. Amanar Ubangiji yake. Ada'ul huquqi ila mustahiqiha amana, ka bayar da haƙƙoƙi zuwa ga masu ita amana ce. Akwai haƙƙin wani a hannunka, ba shi, in ka riƙe shi ma riƙewan ka ci amana. Wa a'zamu hadhihi al-huquq, mafi girman waɗannan haƙƙoƙi da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana shi ne ma awsallahu bihi fi muhkami kitabi, abinda Allah ya yi wa mutane wasiya a cikin littafinsa shi ne wannan ayar da yake wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية وأن الآية من إتس آية دما لم يسكي كرن تسمى آية الحقوق الأشرة وتآية ما سحقوك وأن تتوقع شد حقوك بلغوما. Wani haƙƙin na Allah ne wanda ya zama wajibin mumini ne ya tsaya da haƙƙin Ubangiji, domin ɗan adam ma in an riƙe masa haƙƙinsa ba a shiryawa da shi. Me da kaga mutane biyu suna rigima, in ka bincika za ka samu wani mai danne haƙƙin wani, haka ne ko? domin in kowa ka ba shi haƙinsa wani rigima za ka yi da mutane waye zai rigima da kai kowa an ba shi haƙinsa babu duk inda ka ga ana faɗa ko ƙasa da ƙasa ko jiha da jiha ko local da local ko makwabci da makwabci ko mutum da mutum duk inda ka ga ana rigima bincika za ka samu wani ya danne haƙƙin wani ne kawai amma in kowa an ba shi haƙƙinsa za a zauna da shi lafiya to ka kwatanta idan ɗan adam dan adam za ka riƙe haƙƙinsa ku samu saɓani da shi in ƙasa za ta riƙe haƙƙin wata ƙasa a samu saɓani ko jiha ko lokal ko makwabci da makwabci sai ya ɗan adam idan ya riƙe haƙƙin Allah zai samu shiri da Allah babu hali ba yadda za a samu shiri da Ubangiji shi yasa cikin haƙƙoƙin na ɗaya wa abudullah da Allah yake ka bautata ma Allah haƙƙinsa ne na biyu wala tushriku bihi shay'an kada ka hada shi da komai haƙƙinka ne na uku wa bil walidayni ihsana iyaye ka kyautata musu kaga an fara gayyato maka waɗanda farko za ka fara zaman lafiya da su idan ka zauna da Allah lafiya to sai kuma suwa sai iyaye na huɗu wa bizil qurba sai ma abota kusa ki wanda ake kallon su wasu su fassara su da matanka wasu su fassara su da danginka ƙannenka a yayinka haka wasu za su fassara wal yatama na biyar kenan marayu suna da haƙƙoƙi a kan al'umma suna da haƙƙoƙi irin nasu wal masakin miskinai wa miskini mai shanyayyen ƙafa ko mai shanyayyen hannu zai iya yiwuwa wani mai shanyayyen hannu yana da kuɗi da komai ko mai shanyayyen ƙafa kawai mabuƙaci wata fassarar haka take bayarwa cewa mabuƙaci wanda ya zauna a bayan ƙasa saboda buƙatarsa ta gabaibaye shi ma baya iya yin komai yana da haƙƙi na shida ko na bakwai wal jaridil qurba makwabci na kusa wal jaril junubi da makwabci na gefe yana da haƙƙi wasahibu bil jambi da abokin tafiya na kusa da kai gefenka wabnis sabil da wanda yake matafi wa ma malakat aymanukum da abin da hannunku ya mallaka na bayi ubangiji ya ce Allah baya son duk wani wanda ya zamanto mai girman kai kamar yadda na ambata shi ne wannan aya ana kiranta da ayatul huquqil ashr ayoyi masu aya da take bayani akan haƙƙoƙi guda goma saboda ta tattara abubuwa guda goma na ɗaya haƙƙullah na biyu haƙƙul walidai na uku haƙƙul ƙaraba na huɗu haƙƙul yatama na biyar haƙƙul masakin na shida haƙƙul jaril qarib shi ne aboki na kusa maƙwabci na kusa sai na bakwai haƙƙul jaril junub wato haƙƙin maƙwabci na ɓangaren gefenka sai na tara na takwas kai shi ne haƙƙu sahibu bil jambi na tara shi ne haƙƙu ibnu sabil matafi sannan haƙƙul mamalik na goma kenan shi ne haƙƙin wato abin nan abinda aka mallaka wani zai ga cewa waɗannan abubuwa da Allah ya ambace su aka kira su da ayatul hukum wallahi su suke saka zaman lafiya a duniyar gaba ɗaya inda za a yi su za su kawo zaman lafiyar gaba ɗaya a cikin rayuwa na farko dai Allah in kai masa bauta ko baka haɗa shi da kowa ba duk abin da kuke jin tsoro ya ce zai muku zai kare ku da shi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الله يتناي الكوري موتا بسكي إيماني زن حليفا تدسوا أبايا كثا wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, zan tabbatar musu da addinin da suke so su yi, zan ba su dama su yi. Amma sharadin Allah shine ki ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, su bautata mini ni kadai ba tare da sun hada ni da wani ba. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, zan canza musu duk tsoron da suke. Yanzu dai tsoro bai cika mu a duniya a kasan nan, ko tsoron talauci, ko tsoron wasu miyagu, ko tsoron dai wani abu. To Allah yake zan canza wannan, wannan shine tushe kenan. To idan kai wannan kuma ya za a yi ka mallaki zukatan sauran mutane, to sai Allah ya nuna maka akwai iyaye su ya kamata a fara mallakar zuciyarsu su yarda da kansu. Mana ɗansu ya yarda da shi, ya zama su ya sauƙewa gidansa, sannan sai na kusa da kai dangi, sannan sai marayu, sannan sai waɗanda suke masu miskinai, sannan sai makwabta. To waye ya rage a cikin rayuwar? Ai dama kana rayuwa ne ko tsakanin iyaye da tsakanin ƴan uwanka da tsakanin waɗanda suke abokai ko da tsakanin waɗanda suke mabukata, ba dai anan ake rayuwa ba duka gaba ɗaya? To in kowa zai sauke wannan haƙƙin, ina za a samu rigimar? Wato wannan ayar ta ba ma duniya kamar certificate na zaman lafiya, inda mutane za su bi ta yadda ya kamata. To sai ma ya fara daddalewa, fa amma haqqullahi subhana, haƙƙin Allah shi abin nan maɗaukaki, فإنه أعظم الحقوق وأول الواجبات, wato shine mafi girman haƙƙi dukkan haƙƙoƙin da aka ambata guda tara ko guda takwas, domin Allah yana da biyu ne a cikin goma. Dukkan haƙƙoƙi guda takwas ba su kai guda biyu nan girma ba. Da za ka sauke haƙƙoƙi guda takwas amma ba ka sauke guda biyu nan ba, to aikin banza kake. To Allah ba zai ma damu da kai ba. Ka ciyar da iyaye, ka musu komai, ka yi dukkan makwabta, miskinai, mabukata, duk ka taimaka musu, amma kuma ka ƙi bauta ma Allah. To ina za a je? Babu inda za a je. Ko kuma ka yi ma Allah shirka, ka ga ba inda za a je. Shi ya sa ya ce fa innahu a'zamul huquq wa awwalul wajibat, waɗannan su ne farkon mafiya girman haƙƙoƙi da kuma mafiya abin nan farko. Wa huwa an ta'budahu wa la tushriku bihi shay'a, shine ka bautata da Allah kada ka hada shi da komai. Min Allah tabaraka wa ta'ala, wato ya halitta ka ne dan bautar. Allah ya halitta mu dan bautar. A wannan guri malamai suka ce Ubangiji ya saka rahamarsa. Idan ka aiki mutum ya sare wannan bishiyar, da ya je sai ya yi noma kawai sai ya dawo ya cire ciyawun sai ya dawo bai ba, ya maka abin da ya kamata kai? Ba shi ne abin da ka tura shi ba kenan ko? Ba shi ne abin da ka tura shi ba, saboda kamar bai sauke abin da ka tura shi ba. To shi Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta dan adam ne dan ya bautata masa, amma a cikin rahamar Ubangiji sai ya saka wasu ayyukan ka duka da za su amfane ka a rayuwa, sai ya saka ibada a cikin su. Idan siyasa za ka yi, to akwai ibada a ciki ko? Idan sana'a za ka je ka yi, ya saka ƙa'idoji a ciki. Duk abin da ka sani za ka ɗauka wanda zai taimake ka a rayuwa, to sai Allah ya saka shari'arsa a ciki domin wannan aikin shi ma ya dawo ya cike gurbin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A kasuwancinka yadda Allah yake kai haka ba kai, so shikenan ka cika gurbin, ka zo ne dan bautar Allah. A cikin siyasarka me kake yi? Bauta ma Allah. Duk abin da ya zo na haƙƙin Allah da sauransu ka tsare, na dokokin Ubangiji ka tsare. To shikenan wannan aikin da kake yanzu shi ma nau'in ibada ne. Bacci za ka yi ka huta, an faɗi tsari yadda za ka kwanta ka yi bacci, to baccinka sai ya dawo ibada. Abinci za ka yi, za ka ci, na'am, an faɗi tsarin yadda za a yi ka ci. Allah ya saka wannan,
ka cika ji dadi kuma in baka lada. Wasu hadisan ma sun nuna cewa suke wanda yake bismillah ya ci abinci ya kuma ya kuma ci gurgudan abin da ake son ya ci yayi duk abin da ya kamata to za mu gafarta masa. Kaga dai ka ci ka koshi nimon ka ta mutu ai shiruwar ka ta mutu amma kuma an baka lada. So waɗannan abubuwa a rahama ce ta Ubangiji ya saka a ciki, shi yasa dukkan rayuwar ɗan adam ta dawo ibada. Shi yasa za ka ji Allah yana cewa inna salati wa nusuki wa mahayayi wa mamati, ko da rayuwata da mutuwata da duk komai ibada ce lillah na Allah. To Allah ya cikin rahamarsa kenan. Amma ka ga ɗan adam shi in ya saka ka aikin da ya saka kan nan in ba shi kai ba to ba kai ba. Kuma shi Allah ya dora maka ayyukansa na salloli na azumi na zakka na hajji na wane ne mu'amalar ka ta yau da kullum wadda za ta taimake ka a cikin rayuwa sai ita ma ya mayar da ita ibada. Zamantakewarka da iyalai ibada, zamantakewarka da ya'ya ibada, cin abincinka ibada, saka suturarka ibada, tafiyarka ibada, baccinka ibada, komai naka ibada, saboda dukkan waɗannan Allah ya tsara abin da za a yi kuma kowanne ka yi shi akan yadda ya kamata irada ka. Har ma wani hadisin manzo Allah cewa yake wanda ya zo zai kwanta bacci ya karkaɗe shimfiɗarsa ya kwanta a ɓangarensa na dama ya yi azkar na bacci, manzo Allah ce inda zai mutu bai tashi ba zai wuce aljanna ne saboda ya mutu yana cikin ibada. So kaga kenan rahmar Ubangiji ta yalwaci ko ina. Saboda haka wannan shine farkon wajibi na ka bautata ma Allah shi kadai kada ka haɗa shi da wani, domin ya halitta ka saboda wannan dan faɗin sa da yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ita ibada ba ta iya amfanin mai yinta, ba za ta amfani mai yinta ba illa ma'al ikhlas, sai in yayi ta dan Allah. Ma kana lillahi yattasir, duk abin da ya zama na Allah ne zai kai ga gaci. Wa ma kana li ghayrillahi yanfasil, duk abin da ya zama ba na Allah bane ba zai je ko ina ba. Inda za ka ciyar da abinci ko kai sallah dan kawai a ce ka iya sallah bai yi ba za ka iya wadatar da kai da su. Bi haythu la yashubuha shirkun akbar, dole ibada ta zamanto akwai ikhlasi ta yadda shirka ba za ta zo ta gaurayu da ita ba. Shirkar karama ko babbar shirka, saboda Allah tabaraka wa ta'ala cewa fa abudullaha mukhlishan lahu ddin, ku bauta ma Allah kuma a cikin ibadar mukhlishan lahu ddin, ku tsarkake wannan addinin gare shi. Wani gurin ma cewa ala lillahi dinun khalis, tsarkakakken addini takakken addini wanda ba a hada shi da komai ba, ba shirka a cikinsa ba komai, wannan na Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi, wanda da yake son gamuwa da Allah to shi ne sai yayi aiki nagartaccen aiki ba zai hada Allah da wani a cikin aikin din ba. To wannan shi ne abinda malamai suke ganin cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an, to ka sauki haƙƙin Allah kenan a wannan gurin. Ba da haƙƙin Allah, bayan haƙƙin Allah kuma sai haƙƙul walidai, haƙƙin iyaye. Wannan ko haƙƙin iyaye shi ne ka musu biyayya, wal ihsanu ilayhima, da kyautatawa zuwa gare su, wa dafi'il adha anhuma, ka tunkuɗe musu duk wani abin da zai bane su in dai kana da hali, wa adamul isa'ati ilayhima, kuma kada a samu munanawa zuwa gare su, duk abin da za ka karka munana musu, bil qawli wal aw bil fi'l, ko da magana ko da aiki. Iyaye kada ka yadda su samu wani abu na aiki ko na magana wanda zai cutar da su. Waɗannan shi ne abin da zai ƙabalci ko zai daidaici irin hidimar da ɗawainiyar da suka ɗauka a karan kanka. Kai kada ka zo kai wata magana wadda za ta munana musu, kada kai wani aiki wadda zai munana musu. Idan kai wannan shi ne kana nuna sakamakon irin kyautata maka da aka, saboda kai akwai lokacin da kai ta kuka ta hana su bacci da daddare
kuma ba su dake ka ba a lokacin rarrashin ka masu ke kai kuka ta hana su bacci ba su jefar da kai suka ce kai da Allah ku bude ɗakin nan aje shi a waje ya je ta ihun sa ba ai ba wannan ba sai ba shi ka ake jijjiga ka ake lallamin ka ake aka da lafiya a kai ta asibiti wane ne ya ka ba da kana ba su ci baka ci ba su saka baka saka duk waɗannan sun maka to yanzu abin da ake so shi ne haƙƙin su ne ka kyautata musu shi ne birni ima kai musu biyayya ihsanu ilayhima kyautata musu daf'il adha antuma tunkuɗe musu mummunan abu adamil isa'ati ilayhima kada ka kada ka munana musu bil qawli wal aw bil fi'l da magana ko da aiki wannan shi ne kayi abin da ya kamata a kan yadda wato suka yi maka a baya duk da cewa an yi lokacin da ba ka iya amfana kanka sai dai su amfane ka an yi lokacin da ba za ka iya tunkuɗe ma kanka wani abu ba sun tunkuɗe maka an yi lokacin da ba za ka iya cuta wato kwaranye abin da zai cuce ka ba amma su sun yi maka don haka kyautata musu ya kamata a lokacin wancan ba ka iya bambanta tsakanin mai amfani da mai cutarwa ba ka iya gane abin da zai amfane ka sai watakila misali da ba a saka ka firamare da wuri ba har sai da ka girma yanzu ka zama kana da shekara 20 an bar abin da zai cuce ka ba kuma yanzu aka iya mai wancan gurbin su amma a wancan lokacin da aka saka ka firamare ai kuka kake wanda aka yi ka makarantar ma ba ka san zuwa ko sai da rigima da ba da haƙuri da wane ne da rarrafi da saya maka wani abu ana abin nan ɗinka kaga lokacin suna tunkuɗe maka wani abun da zai cutar da kai don baka san bambancin amfani da marar amfani ba sai daga za ka iya gane so a yanzu idan ka yi girma ka zama wani abu to kar ka zamanto cewa kuma wai a yanzu mummunan abu za su karɓa daga wajen ka bayan wannan ثم ياتي بعد ذلك بعد حق الوالدين حق الاقارب في حق ما ابوتا كوساكي دنجي wannan kuma shine zai baka idan an samu wadancan bangarori to dole za a samu zaman lafiya tsakanin yaya da ko da iyayen su to bayan wancan haƙi sai haƙi na ma abuta kusaki wa hum zawul arham shine ma abuta zumunci irin dangin da aka hada uwa daya an gane ta bangaren ta الذين تجمعهم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم بين كذا سكوزو تبنغرن قبا كو تبنغرن قوا قبا كذا قبي قبا كذا أبن باس كنا دا يكون كجيه قبيسا كنا دا دامان كذا سوايا كبغا دامان كي كذا كي كذا كي كذا باسي دا قبيسا شما وانا حكي دي وانا ذاك دادا دا أتكين بوسيا za a ji daɗi kuma za a tuno ka wa tusilu ilayhim bil mali wa ziyara wa salam za ka jota ta musu da dukiya da ziyartansu da musu sallama da kuma sauran wasu fiskoki da kyautatawa da maganganu to idan ka gama da ƴan uwa to ka samu ka zauna da Allah lafiya ka zauna da iyaye ka zauna da ƴan uwa ثم حق اليتامى سنن في حق المرأي وهم الصغار الذين فقدوا أباءهم سنة إن يارا قنانا دا سكرة إيا يوسف ورا نسكو سنة بقاتر سنة بقاتر توسي يا موسى كنغا ونن ونن بانغانا دا ألا يكاوشي أنا إذن باء ينسى تونن بانغانا أكي كاد إن إسكا أغواني ونن بانغانا misali kawai ƴaƴanka ta sani ƴaƴana na sani wannan babansu ya mutu ba wani zan da zai kyautata musu ba wanda zai kula da su idan aka tafi a haka suna cin kwakwa suna shan wahala ba mai taimakonsu ba wanda zai taimaka musu to ko kuna so ko ba kwa so waɗannan yaran abokan gaba ne a gurinku ba ma ku ba har ƴaƴanku abokan gaba ne a gurinku ba abin da zai hana ba za su ji haushin kuwa
saboda babu wani kyautatawa. Na ga duk bala'i da suke neman ya same ku, in ya same ku to su murna za su. Shi sa wannan bangaren yana toshe ta da wasu bama-bamai da fitintunu a ƙasa. Da duk mun ɗauki wannan bayan haƙƙin Allah, bayan haƙƙin iyaye, bayan haƙƙin ma'abota kusa ke, kuma sannan haƙƙin waɗanda suke an mutu an bar su ba wanda zai yi. Yanzu ku dubi irin yara da suke yawo a titi ba makaranta. Su kaɗai fa idan an ɗauki yaran ƙasar nan, in ka tara su, sun kai su gina wata ƙasar. Wallahi yaran da ba su da aikin yi yanzu a Najeriya idan ka tara su, su karan kansu sun kai suka yi yawan al'ummar wata ƙasar. To waɗannan yanzu duk ana zaune da su ba kyautatawa, kuna tsammanin za a tsira? Na'am. Wallahi ba za a tsira ba, ko kana da shi ba za ka tsira ba. Shi yasa Allah ya kasa wannan, ya kafa wannan ka'idar. Mutane za su ta ganin ta kamar ba wani abun nan bane, amma ita ce tushen al'umma su zauna lafiya. Yau ko da gwamnati ne misali ta kula da duk waɗanda iyayensu ba su iya biya musu makaranta, a ce ana biya musu, ai ƙasa za ta tashi ta zama wata irin ƙasa ce, ginanniyar gaɓaɓɓiyar ƙasa ko? To amma babu. Wadhalika bil ihsani ilayhim, wannan sai an nuna musu kyautatawa zuwa gare su. Wa ra'fati bihim, ra'fa shi ne tausayi da rangwame, sai an nuna musu tausayi da rangwame. Kaga manzo Allah ya ce wai in kaga irin waɗannan yaran ma shafa kansu Allah sarki ba wani su yaro su kai musu addu'a kai musu kyauta kai musu wani abu idan su zai kwanta za su ji daɗi za su ga cewa ana ƙaunar su. Wa kafalatihim, kuma a rene su a yi training ɗin su akan abu mai kyau. Wa hifzi amwalihim, idan iyayensu sun mutu sun bar kuɗi a kula musu da kuɗin ba wawashe kuɗin za a yi ba. Wa tarbiyatuhum, a tsaya a ba su tarbiyya su zamanto nagartattun bayin Allah. Wa zalika fihi ajrun azim, wannan akwai lada mai girma banda zaman lafiyar da za ku samu. Dan manzo Allah yake kafilul yatimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa ka hataini fil janna. Manzo Allah ya ce mai renon maraya wanda ya tsaya akan wannan, ni da shi kamar haka muke a aljanna. Kaga dai wannan ya tsanne ya wuce wannan haka ratar ku da manzo Allah ya wuce ka, amma kana nan kusa da shi wajen aljanna. Saboda aiki ne wanda ke ba da zaman lafiya, aiki ne wanda ke kare duk wasu fitintunu da kasari. Yanzu duk jafa'i da ake ta fuskanta na watakila ba a kula da waɗannan matasan ba, ba a kula da waɗannan marayu ba. Na ga sun tashi sun ga kowa ya yi watsi da su, sai su kokarin tada wuta kawai. Summa haqqul masakin, to idan an gama da marayu to kuma bayan su akwai mabukata a ƙasa, waɗanda suke da bukata. Yanzu da yawa daga cikinmu ba su iya biya ma kansu kuɗin magani a asibiti, haka ne? Sai da jiya na kallo, sai dai in mutuwa za ka yi ka mutu. Wasu bukatu na abinci, kira za ka ga waɗannan sun gane mutane ba su da abinci, ba su da wurin zama, ba su da komai. Shikenan sai ka je ka yi wata 'yar shinkafa ko ka yi wata 'yar atamfa, sai ka sa a buga hotonka da idanu gwala-gwala. Zo kai ta ba wa mutane, saboda kun talauta mutane kuma kun dawo dole sai sun bi. Ba a musu abin da ya kamata ba. Mabukata a ƙasa su ake ɗiba. Yanzu duk inda ka ga an yi wani taro ana cewa sai ka yi, sai an yi ka ba, ana hayaniya, ana bin wani da gudu saboda an ba da 10,000 an watsa. Ba haka suke ba? Da wuƙa fa mallam. 10,000 ma wata in ta shiga hannun wancan, ta shiga hannun wannan, sai a yaga ta ba za ta yi amfani ba. Mabukata, Allah ya san abin da ya shirya cewa a musu. Wallahi idan an yi a nan zaman lafiyar yake, to amma babu. So waɗannan mutane, wa humul ladina askanatkumul haja wa azallatuhum, su ne mutanen da buƙatar su ta zaunar da su. Kaga mutum ya zauna gindin bishiya ba yadda ya iya, saboda talauci ba wanda zai taimake shi. Talaucin su ya tsugunar da shi, sai zai zauna ya tagumi kawai kowa wucewa yake ba ruwan kowa da shi da kuma kasarsa da kudi ba wanda zai taimaka ba kaskanci ya rufe shi saboda babu taimakawa za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan a taimaka musu ta nan ne zukatansu za su dawo zuwa gaban Allah daga cikin irin waɗannan nau'in mutane akwai waɗanda mazajensu suke mutuwa su bar su mata mutum yana da aikin da zai yana ciyar da matansa yana da komai yana da sutura yana musu komai sai Allah ya karɓi rayuwarsa mace ba abin da za ta iya ga kuma yara sau da ka dole wannan gidan ya zama mai to idan ba al'umma sai ka sako hannu a ciki ba ai kasan gida dole ya lalace shi za ka ga mutane suna ta complain mata ƴan mata su daina talle da no talle ba wani abu ne wanda za a ɗaure masa gindi ba amma me ya sa su talle talauci ha to duk tare ake da babansu ya mutu yanzu ba shi yake ɗaukar da wani yanzu ba wanda ya kawo taimako ya saka a gidan ka gaya mu idan ta yi ɗan wake ta fi ayyanta su je su sayar ka ce ba kyau to sai ayyaya me yake da kyau kenan su zauna su mutu da yunwa ko ayya so wani abin dole da yake tasowa shi yasa manzo Allah yake irin waɗannan matan da aka bar su da yara su ake kira armala manzo Allah yake asai alal armala wal miskin wanda ya aiki akan macen da mijinta ya mutu ya batta da ƴaƴa ba ta da yanda za ta yi sai kai aiki don ka fitar da ita daga wannan wahalar da miskini manzo Allah yake waɗannan mutane kal mujahid fi sabilillah kamar mutumin da ya fita jihadi ne don Allah wa ahsibuhu manzo Allah yake kai ina ma tsammanin wannan mutumin fa kal qa'im kamar mutum ne mai tsayuwar dare la yafturu baya yankewa kullum sai ya tashi da daddare yayi sallah wa kasa'im kamar mai yin azumi la yafturu baya cin abinci darajar da zaka samu to idan ka samu waɗannan yanzu ka shirya da Allah ƙasa ta shirya da Allah kowa ya shirya da iyaye ya shirya da ma'abota kusaci da dangi ya shirya da marayu an gane da miskinai to sai zuwa kuma sun muhaqqul jar sai makwabcinka shi kuma makwabci bil insani ilai ka kyautata masa wa kaffil adha an ka kame daga cutar da shi manzo Allah ya yi magana akan cewa mutane su yi kokari wajen kyautata ma waɗanda suke makwabta a wajensu ta yi musu ihsani a wajen kyautatawa wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana so saboda ka ga nan ma kenan idan ka zauna da duk waɗancan lafiya amma baka zauna da makwabcinka ba za ka ji daɗin rayuwa ba ba za ka ji daɗin rayuwa ba to bayan wannan sai Allah kuma ya ce akwai sahibu bil jambi shi ne abokinka wajen tafiya a mota ko a jirgin sama ko a wani abu ga wannan ga wannan kar ka zo kai ta babban karewa kawai kana cutar da mutane kana a'a yi da sauki kyautata wa waɗannan za ka ga baka san mutum ba amma saboda zamantakewa a mota amma ya sa watakila har kai canjin din lambar waya saboda ya gane kai mutumin kirki ne amma in ka saba masa ana sauka zai ce kai mun rahatu da wani mugu malam a mota mana Allah Allah muke mu isa wallahi a rabu da shi ka ga karshe bai kyau ba so ka zamanto mai kyautata ma wannan shine wadalika bi husnil musahabatihi wal insani ilay ya zamanto da kyakkyawar abota magana mai kyau magana mai daɗi tausayawa da dai sauransu da kyautata masa ko da yake yanzu rayuwa ta zamanto a tsoraki ake yanzu da za ka shigo da ɗan namanka da ɗan biredinka a cikin mota ana tafiya ka ce malam bismillah saboda duniya ta zama abin da ta zama malam bayar da yanzu amma ka ga sai dai duk da haka ina ganin in kudi ka cire ka ba mutum zai karɓa ko yawa su ba a samun matsala da su na'am. daga tiro balangun ka tafi to malam bismillah ba zai ci ba amma in ka cire yar 1000 ka mika masa ita ba ta da matsala ai to jikenan ihsan ilai to bayan wannan shine yanzu kaga dukkan kabar mutane ai ka gama mallakan su ko wajen a zauna lafiya mutun na kusa da na karshe shine haqqus sabi ibnu sabi to sai kuma Allah ya kawo wani abu sai iya yiwa kai yanzu daga tafiya gaji buzurinka ya kare babu yadda za a yi al'umma akwai yadda za a yi ka taimake ka Allah sai ya saka wannan ka'idar saboda dai a zauna lafiya domin watakila wani fa idan guzurinsu ya kare ba a garinsu ba kuma bai samu yadda zai yi in ba sa ba zai sata ko to me kenan to Allah yana son ya kare waɗannan abubuwa in mace ce kuma watakila ko wani abu daban kila ta sa ka je ta yi aikin sabo ko wani ya yaudare ta wannan hanyar sai ya yi amfani da ita watakila zai ba da taimakon duka zai iya faruwa amma sai Allah ya toshe kofar yadda idan matsala ta same ka guzurinka ya kare ba ka isa garinku ba yan uwanka musulmai mun dora musu kana da haƙƙi akan su su isar da kai garinku an zauna lafiya ko ba a zauna lafiya an zauna lafiya wa huwa almusab a lokaci ya karato ko wa huwa almusafir alladhi yajtadu bika marran shine mutumin da yazo yake son ya wuce yana tafiya wa min al-insani ilay yana daga cikin kyautatawa abun sabili shine ita'u ma yahtaju ilayhi fi safari ka taimake shi da abun da yake da bukata a wajen tafiyarsa wani zaka ga ba kudi kila yake bukata ba wajen tafiyar ya zo tafiyar ne amma wani abu ya faru da shi yana bukata wata bukata ta faru ba ta kudi ba ce wata kila ba ta duk abun da yake bukata ka taimaka masa daga cikin misali wa hidayatihi ila tariq idza dalla idan ya bace bai gane guri ba nan ma taimako ne ka dora shi akan hanya kace wannan hanyar ita ce za ta kai ka wuri kaza in ka ga wuri kaza kuma ka tambaye ka wannan duka yana daga cikin taimakawa mata shi bayan wannan sun ma haqqul mamalik min al-aqarib min al-aqriba wato shine abinan ariqa wato shine taimakama waɗanda suke bayi kun san ana da samun bayi amma yanzu dai ana ta maganganun babu su aiko na'am tunda ana samun su ne wajen abinan wajen yaƙi ko to yanzu kuma babu irin waɗannan abubuwa wallahu ta'ala a'lam to banda su tunda mamalik ne abinda hannunka ya mallaka wal baha'im har dabbobinka Allah ya ce sai ka kyautata musu kana da dabbobi to ba a son ka cutar da su saboda rayuwar mutum musulmi hatta dabba in tana rayuwa tare da shi amfanuwa take ba za ta cutu ba war rifiki bihim da tausayawa a gare su ka ba su abinci ka daina dukan su ka daina azabtar da su idan ma dabbobi ne in ma bayi ne haka shi yasa manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata sayyi'il malaka duk mutumin da ya mallaki wani abun mallaka na dan adam ko dabba sannan sai ya cutar da shi ba zai shiga aljanna ba sai za ka ga ko a wajen yanka Allah ya ce ka wasa wuka a manzo Allah ya ce ka wasa wuka saboda ka cutar da abun yankan ka waɗannan abubuwa su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin wannan aya sosai yayi wata irin rufewa ayar yace la yuhibbu man kana muqtalan faqur Allah bai san muqtal shine mai girman kai faqur mai alfahad cikin abubuwan da muka faɗa din nan in ka cire haƙƙin Allah guda biyu duk sauran idan ka ɗauko su guda takwas sai kuɗi ya shiga ciki haka ne iyaye harkar dole kuɗi za ta shiga ciki marayu hatta kudin da ta yi duk waɗannan kudi zai shiga ciki da kyawun ɗabi'u da tausayi su suke yin aiki a ciki to sai Allah ya ce ba na son wani mai girman kai ba na son wanda zai yi alfahari to da ka idan ma ka yi to ba alfahari ake ba ba kuma girman kai ake akan waɗanda aka taimaka ba i'i fa nafa subhanahu mahabbatahu anil muqtalil faqur Allah ya kore soyayyarsa ga duk wanda ya alfahari bayan ya yi waɗannan abu wa huwa almutakabbiru allazi yaftakhiru bi nafsi shine wanda yake alfahari da kansa yana nuna wa mutane yayi musu to Allah baya son wannan waɗannan haƙoƙi da muka ambata a cikin wannan aya suna daga cikin haƙoƙi mafi girma da amanoni masu girma waɗanda suke ba ma ƙasa da al'umma da anguwanninsu da gidajensu da kasuwanninsu da ofisoshinsu da duk inda al'umma take rayuwa waɗannan abubuwa in an kiyaye su ana iya samun zaman lafiya wannan take gaskiyar magana sai Allah ya kira mai kuɗi malai ya kira mai kuɗi da ƙarfe yace kai ma ko kuɗinka amana ce a kan kada ka kashe su a inda bai dace ba kaje ka kashe su a waɗannan gurare min Allah ba ka kuɗi ba gidansu ne ma za ka kafa ba ba gidan rawa ake kafa ba ba wajen shayi shayi ake kafa ba senior club ake zuwa ai ba abinda ake yi shine kai kokari fa ahsani tasarruf fiha ka kyauta tasarrafa wannan kuɗin kai manajin din su yadda za su iya samu maka amfani da daraja da ɗaukaka a gure shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne ƙarshen darasin kuma nan za mu aje insha Allah dama mun yi kamar alƙawari ne kuma mun sauke alƙawari duk da cewa dai gobe zan wuce insha Allah fatan haka Allah ya musu albarka Allah ya sa mu dace Allah kuma ya zauna da ƙasar mu nan lafiya waɗannan fitintunu da suke faruwa Allah ubangiji ka tsare mana su Allah ka yaye mana su ya Allah muna roƙonka masu yi in za su shirya Allah ka shirya Allah in ba za su shirya ba kana da power kana da ƙarfi a kansu ya Allah kai musu abin da ka ga dama ka tsare mu daga sharrin su ya Allah waɗanda duk ba su da shi Allah ka ba su marasa lafiya ka warkar da su masu buƙatu ka biya musu ya Allah duk wanda yake da buƙata Allah ka biya masa ya Allah Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka ba mu aljanna Allah ka karba mana ayyukan mu ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da sauran malaman mu da sauran mamatan mu ina roƙonka ya Allah ubangiji ka yafe musu kai musu rahama idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين